daga muryar Amurka a Washington DC. Mazarara assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM duka a can kasar ta Niger, sai kuma kumasin kasar Ghana za iya jin mu a Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu kai sai ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Hafsat dan mai soro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Laraba 18 ga watan October shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu ci gaba da maudu'in da muka dauko a makon da ya gabata kan shugabancin mata a cikin al'umma.
Kusan ko ina aka waiga maza ne zaka ga sun baiwa matan rata, sannan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata. Alalun kuma ko ni dan mukami aka makalawa matan sai ka ji maza na ta faman mayata.
Za mu sake lalubar Ahmad Abubakar da muka faro tattaunawar da shi a makon jiya na yadda yake kallon da sake a maganar
haka yake. Sai kuma Dr. Aliyu Tilde da yake da nasu tsokacin daban game da maganar shugabancin mata. Za mu karanto kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To bari mu ji amsoshin tambayar da muka muku kan yadda ya kamata mu karfafa gwiwar mata. Sakon farko daga Amina Ibrahim M. Maiduguri tace fatan alkhairi a gare ku. Hakika mu mata muna da rawar da zamu taka a cikin al'umma. Damar da muke so iyayenmu da gwamnati su bamu ita ce mu samu damar yin ilimin zamani mai zurfi da na addini. Muna fatan iyaye za su rika bawa ƴaƴansu mata damar yin karatu mai zurfi. Daga Amina da kuma matar Abubakar Kawule.
To muna godiya.
To Shehu Adamu Rijau kuma yace yana da kyau a dinga karfafawa mata gwiwa ta hanyar ba su damar yin karatu mai zurfi, wato na jami'a kenan, domin su zama lauyoyi da kuma likitoci. Hakan zai sa idan abu ya shafi ƴan uwansu mata za su samu damar bayar da gudunmawa da ta kamata a daidai yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Idan an yi wa mace fade, an je kotu, ƴar uwarta mace lauya ta kare ta. Haka ma idan an kai mace asibiti za ta haihu, ƴar uwarta mace ta kula da ita, domin dai an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne.
To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi yace a gaskiya hanyar da ya kamata a karfafawa mata gwiwa domin a rika damawa da su cikin al'umma shine a daina nuna musu bambanci a cikin maja, sannan kuma su kasance masu rauni ko kuma kasancewa wai masu rauni, kamata yayi a bisu sannu duk wani abu wanda ake ganin aikin namiji ne. Da haka nike ganin su ma mata wata rana za su zama zakarun gwajin dafi.
Sai Lawal S Zazzau yace idan ana so a karfafa gwiwar mata dole sai an dinga jawo su a cikin lamarin rayuwa, kuma a dinga neman shawarar su, kuma idan sun bayar da shawara in dai ta yi daidai to ai amfani da ita, kada a dinga ware su. Mata suna da gudunmuwar da za su bayar ta kowace fuska, don haka ni ina ganin hakan ne kawai zai karfafa gwiwar mata a al'amuran rayuwa. Zan yi dan tsokaci duba da yadda mace na kaiwa lokacin aure za a aurar da ita, duk da cewa hakan ba laifi bane, amma irin waɗannan matan saurin mantawa da su ake, duk da cewa yawancin su ba su wuce makarantar gaba da primary ba. Kunga kenan ba wata gudunmuwa da za su iya bayarwa. Idan har ana so irin waɗannan mata su bayar da gudunmuwa, dole sai an taimaka musu wajen ci gaba da karatu ko kuma tallafin kuɗin kasuwanci.
Sai kuma Umar Shehu Mai Saje yace salam, akan taimaka musu ne ta hanyoyi da dama kamar ba su ingantaccen ilimi a saka ta a makaranta kuma a bari ta kammala tare da kula da tarbiyyarta a bata damar ta zama abin da take da muradin zama a rayuwarta ta hakan za ta zama mai amfani a cikin al'umma
to sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa yace #YDG wato yau da gobe kenan yace hakika mata na bada gudunmawa ga al'umma duba da yadda ake bar musu tarbiyyar ƴaƴa mata da maza wajen renan yaro tun yana ciki har zuwa girman sa suna tarayyare da ƴaƴa har sai sun kai ga balagar su
sai Salis Wai Yahaya Bauchi yace yau da gobe zamu iya karfafawa mata gwiwa kamar haka A daina nuna musu bambanci a ba su ilimi na addini da kuma na zamani ina ga idan aka yi haka an karfafa musu gwiwa
To kuma ga sako daga Halima Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa inda tace salam yau da gobe tabbas mu mata matukar zamu samu ƙwarin gwiwa daga mazajen mu yayin mu ko iyayen mu maza to lallai zamu bada gudunmawa mai yawan gaske ga rayuwar al'umma nagode Maryam Safina Usman ku tashi lafiya
yau har da hatsuwa to sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garku tace Hanyoyin su ne nema musu hanyoyin samun lada da kuma koya musu zamantakewar yau da kullum ba su kulawa yadda su ma za su kula da wani
Sai Abubakar Sabiu Sabuwa yace na farko ya zama dole su nemi ilimi har zuwa matakin da ilimin maza ke kaiwa sannan mu kuma maza yayin da muka ga ƴa mace ta mai cikakken ilimi akan wani fanni wanda za ta iya bayar da babbar gudunmawa a cikin al'umma mu taimaka mata walau ta hanyar kudaden mu ko ta hanyar alfarma da muke da ita a wajen abinda take buƙatar koya tare da nuna mata muhimmancin jajircewa akan wannan abu wato karfafa mata gwiwa da kalamai masu taushi na ƙwarin gwiwa akan wannan abu da take so matukar akwai alkhairi a cikin sa
to Muhammad S Muhammad yace ta hanyar ilimi da aikin yi da yawa rashin ilimi yakan sanya su aure da suna ganin wannan ne mafita a gare su ko kuma su sanya kansu gun neman na kai ta hanyar yawon duniya wasu ma sai su koma shaye-shaye da irin haka to amma ilmantar da su zai sanya su akan hanyar da zai sanya su akan hakan ba shi da rana a gare su da kuma al'umma gabaki daya baya ga haka samar musu da aikin yi da dogaro da kai shi ma zai taimaka
haka to sai kuma sakon na Liliya Makuku Sanu Makuku Allah ya sa na fada daidai yace salamu yau da gobe ni a gani na ta hanyar damawa da su a cikin hukumomin shugaban harkokin shugabanci da siyasa da harkokin yau da kullum da rashin nuna bambancin jinsi ku tashi lafiya
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @Musa mai famfo yace ni kam gani na Mata uwayenmu ne domin haka a daina musguna musu kan harkar yau da kullum in suna son su yi wata sabga a tallafa musu.
Haka yake.
Atsani mai lange-lange kuma yace ba shakka zamu iya karfafa gwiwar mata ta hanyar taimaka musu a sana'o'insu, aikace-aikacen su da duk wasu abubuwan da aka ga suna da sha'awa dake da muhimmanci ga rayuwar al'umma.
To sai kuma daga karshe Baba Gana Dabuwa wato @Baba Gana Dabuwa 1 yace babu ba su shawara ta gari da kuma jawo su a jika a duk lokacin da wani abin ci gaba ya zo
to mun gode
wato sun yi maganganu kuma sun muhimmanci
sosai
ne masu dukan zuciya kuma
wallahi
to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonnin
Game da lamarin nan na bawo mata shugabanci, dan iya ma yana da nasa sakon da yace a fada wa jama'a.
Yau tun daga nesa na hango dan iya dauke da buta, nace dan uwa alwala kai koko kaje ne ka kauda kazanta. Yace na ikara wannan tambaya ta ka ba ni da amsar ta. Sai dai kuma dama ina neman ka dan ina da wata bukata. Musamman ma dai game da bada mukami ko kuma shugabancin mata don dai naga kusan ko ina aka wai ga maza ne zaka ga sun baiwa matar rata sannan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata alalun kuma ko wani dan mukami aka makalawa matan sai ka ji maza na ta faman mayata har ma wasu kan yi ikirarin wai mata ba su iya samarwa da wata kasa ko al'umma mafita ali kuma tarihi ya nuna akwai matan da aka jaraba a fagage daban-daban kuma suka ciri tuta nace gaskiya kuma dan iya kai tunani don nima wannan batu kan bani mamaki tuntuni saboda na lura ita dai maganar shugabanni babu ruwanta da maganar jinsi ko launi magana ce ta gogewa ko kuma sanin ya kamata a kowane fanni musamman ma dai a wannan irin zamani wanda mata ke bada babbar gudunmawa a kowane sha'ani don an yi ittifaki fagen amana musamman ma dai irin ta kudi mata na da tsabar tsantseni shi yasa mafi yawan lokaci sukan bada gudunmawa mai amfani wanda sau da yawa akan samu sa'ar subalewa daga sabar tsanani dan iya ce to ai kaga shi yasa nake ganin dole ne fa maza a rage hadama idan akwai wani matsayi ko mukami a barwa mata su ma dama su dama kada mu rika mai da hankali wajen jawo matsalolin da ka iya kawo gardama maimakon mu rinka tattauna yadda zamu taimaki al'umma ko kuma tsara tsarin yiwa ƙasa hidima saboda jayayya ko sukar juna ke yawan tada husuma gashi kuma duk duniya tayi ittifaki ba kasar da za ta ci gaba cikin fitintunu ko rigima ballantana ma a ce ta samu damar da za a ce ta daga zuwa sama saboda haka dai baiwa kowane jinsi ko bangare dama shine harkar girma kuma ta haka ne kawai kasa za ta samu zarafin ci gaba babu koda tantama
dan iya manya canje Hausa sai ta cako ta yake mallaka
shi dai masha Allah dai Allah mai baiwa
gaskiya
dai kan
eh to wanda suka yi kenan da suka hadu da abokin sa na Ikara yace to a ga ya mana mu ga ya wa jama'a su ma ga abin da yace
eh ai mata ma su ma suna da kokarin da za su iya bayarwa a cikin shugabanci kowa da irin na tasa yadda Allah ya yi shi
yace maza sai su ce aka ba mata dama za su iya yi amma kuma karshen aka ba mata sai su ta tijara su ta
kamata mata fa suna da tausayi usman to ko don wannan ma a dan ba su suma a ga kamun lude yanzu
musamman ma dai su ne
mari gaskiya kuma kamar yadda yace wasu suna sa bakin ciki ne da kyashi suna ganin kamar ai aka sa mace a wurin watakila za ta to shine
to bari mu dan shakata kafin mu je ga bakin mu
menene duniya menene dadin duniya shata mu ba mu sani ba shata kun shi ka babba kaya daga banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle anti mai gida balle anti mai gida
ga inda yake ba Maryam dariyar nan mai gida
amma ke Maryam inda kashe murya ne so wande
da yake dariya da to Maryam an taba da ita anan to Allah ya samu dace to mun gode shatan Niger yanzu kuma kai tsaye a bisa wannan magana da muke ta maganar mukami in an bawa mata kamar yadda muka faru a wancan mako mun faru tattaunawa da Ahmad Abubakar daktar wanda shi fa gaskiya ya ce yana da ja ya kamata an sare bakin gataren a duba shi kuma akwai wanda muke tare da shi shi ma wani ba Allah wato Dr. Aliyu Tilde wanda sananne ne kuma marubuci ne sosai wanda mun ka karanta yan rubuce-rubucen sa akan yanda yake kallon nasa shi kuma al'amarin akan maganar mukamai da sauransu na mata a musulunci ma gaba ɗaya da sauransu. Assalamu alaikum. Hello. Yawwa to barkanku da warhaka malamai. Yawwa.
Barkanku da shigowa dukanku.
Yawwa Ahmad. To Dr. barka da warhaka kai ma din. Hello. Yawwa to yanzu bari mu dan dora da yawwa a makon da ya gabata mun faro tattauna da Ahmad Abubakar wanda kuma ya tsaya inda yake ganin cewa fa ya kamata in dai za a bada irin wannan mukamin fa to in an dan yi a duba tukunna kafin domin ko yana ga ana iya samun matsala ta wani bangaren bari mu dan yi matashi Mallam Ahmad Abubakar a makon da ya gabata zaka iya tuna inda ka tsaya mana
a kwane da gaske Alhaji Kabara kamar yadda nake faɗa Ubangiji da ya halitta mutane sai ya raba su yayi mace da namiji kuma yayi halitta kowanne da bambanci ba iri ɗaya ba Allah ya fifita namiji idan ma shugaba a abubuwa da dama kamar yadda ayoyin Qur'ani suka bayyana a zamantakewa ba wai a mutane ba ko a dabbobi muna ganin yadda abubuwa suke kasancewa sau da dama abin da ake cewa social animals zaka tarar da mazan sunfi wani lokacin mu nan yanzu da ake ta cewa mata zamani ne kawo haka abinda na faɗa wancan satin mata yawanci a ƙasashen turai suke so a nada su da mukami ana ba su mukami tsarin rayuwarsu tana da bambanci da mu ɗan Afirka mu tsarin ɗan Afirka mu muna bin abubuwa wanda ya shafi al'adar mu muna bin abubuwa da ya shafi addinin mu ba ma kawo zamananci a ciki a tafiyar da rayuwa so da haka idan ka dau mukami kace zaka bawo mace domin lalle ma sun tare suna cewa sai an ba su a ƙarshe zaka tare maimakon a samu ci gaba ci baya za a samu saboda tsarin rayuwarta ba za ta iya canza shi ba yadda dai take tsarin rayuwa haka za ta ci gaba kuma ta doro kanta shugabanci sai wikinas dinta wato rauninta in ta fitowa ana ganin rauninta kala-kala yawanci matan da ake bawa shugabanci a Najeriya ana ba su ne ba wai don cancanta ba sai don preja lalle-lalle ana kira sai an ba muje sai an ba muje kawai sai su duba a cikin matansu ko kuma cikin matan abokanansu ko cikin matan waɗanda suke rike da mulki sai kaga an ba su ba za a je makaranta a je a ɗauko wadda ta yi fice wadda ta yi shahara a bata wannan mukamin ba a cikin matansu su shugabannin ko matan abokanansu ko matan wanda dai suke cikin gwamnati su ake ɗauka a bayan ko za ka sai ga ba a wani bin cancanta yau yawancin matan da suke akan shugabanci yanzu ba bisa cancantar bane
to bari mu koma ga shi Dr. Ali Filde Dr. Kaji maganganun da Ahmad ya daso
lagi maganarsa ta wancan sati inda kuma wanda ya yi yanzu
to muna jin ka kai ma
na'am
eh yawa muna jinka me zaka dora
zan fara da kici da zancen mutane yawa abin da zan so in ce zancen mutane cancanta shi ne kan gaba bisa komi walau namiji ne walau mace ce cancantar nan kuma ya kamata ya biyo maslaha ta al'umma idan maslaha ta al'umma ta samar da hanyar cewa ita wannan macen cikin zaɓi biyu da ake da shi tsakaninta da namiji ita ce za ta fi yin adalci tunda a mulki dai adalci ne shi ne wato wato shi ne za abin nema to ya kamata wannan a ba ta wannan mukamin a cikin zamanin nan wanda ake ciki domin maslaha ce ta al'umma zancen cewa ana ba su mukami bisa son rai a bisa cancanta ba wannan haka yake a kowane mukami walau na mace ce walau na miji ne akan samu da yawa mukamai na siyasa dama irin a ce commissioner haka da local government chairman ne a local government councilor da dai sauransu waɗannan duka mukamai ne kawai waɗanda aka sani son zuciya ake yi a baiwa wani ba wai lalle sai idan an zo kan su duk matan ba akasarin mukamai da ake baiwa ɗan mazan suna a bisa son rai ake ba su so ka ga wannan zancen
ta koyi na ana samun shi
ma ya taso ba to sannan kuma idan aka ce al'adar miki to al'ada ta samu daidai yayya take da al'adar ko wacce al'umma al'ada abu ne da ke canzawa yau da kullum abinda matan mu suke yi yau mata wanda suka zauna shekara da 300 da suka wuce a ƙasar Hausa ba sa yin su amma yau ya zama mana al'ada mace za ta je ta yi ilimi ta samu aiki ne ta je ta ofis ta rike ofis har ta zama joji har ta zama kaza ya zama mana al'ada da shi ana ganin ta kuma za a ci gaba da yi to al'ada tana canzawa ne yadda al'umma suke canzawa duk safiya to domin haka kada a sha mamaki al'ada na musulmi kamar na turawa tunda kowace su ne a gaba za ta ga shi ne za ta fara fito da abu sannan kuma
duniya ta da
amfaninsa a kwaikwaya ba ni da safa ba cewa gobe ila ana mai takarar shugaban Najeriya
ta zama mace
yar arewa musulma ita ce yi takarar ni duba din ga
shi to ga Ahmad na dariya
ajanci ko kuma wannan katin namiji ko kuma wannan katin namiji wanda dama yake da tarihi sata yana neman mukamin nan ne domin yayi sata
eh kila dama zai saki cika jakarsa
to zan ba ta tawa kurara
eh to ga Ahmad na dariya mai lane mallam Ahmad mun ji kana dariya da aka ce kila mace ta fito te takara ba mamaki kuma dama an yi a baya ai sai rajubirin ta fito wa takara
yayi sosai kuma tabbas a yawanci a mutane masu hangen nesa masu zurfin ilimi suna da wannan hatashe kamar abin da nake faɗa da Dr. Ali Jude yana da hatashe ne sosai akan wataƙila cewa mata ɗan Najeriya wataƙila
ka sani ma ko mata ta fito ta kara
amma ina ganin da wahala
ka sani ko uwar gida ta fito ta kara Ahmad
ni kam Mallam Ahmad ina da ja'ar abinda kai ce da farko cewa kai wai yawanci mata suna samun mukamman da suke samu ba bisa cancanta ba amma zaka gani gashi nan muna gani mataimakiyar shugaban majalisar dinkin duniya Amina Muhammad tana wannan ita bata cancanta bane ba ga waɗannan da suka fito yanzu su kuma a ce din basu cancanta ba yanda ake yawan cewa haka din nan ana kamar rage
martaba mu
ana buge mana gwiwa kamar ba mu kai ba
to kaji Ahmad
abinda muke faɗa ba wai ana sukan mata ga baki ɗaya ba kafin Hajiya Amina ta je United Nations ko ta je matsayin da take akwai irin su Ngozi Okonjo-Iweala akwai irin su Ozi Ezekwesili duka ƙwararrun mata ne waɗanda sun zauna sun yi karatu kuma cancanta ce ta kai su ba alfarma ake musu ba akwai irin wannan ana samun ɗaiɗaiku amma akwai matan da ake ba su mukami a ciki ko a cikin wayannan gwamnati akwai waɗanda ake ba su mukami inda za a bididdigi akwai madan da sun fice cancanta amma sai a ba su mukamin dan kawai lalle
ce ko kuma
in kashi 100 sai an sa kashi 30 mata
eh to amma Mallam Ahmad ai mazan ma fa kakkamanta muna nan da yawa kana ji Mallam Ahmad nace mazan ma fa kakkamanta akwai da yawa wanda suke bugar gabzar su
eh wasu ba su cancanta ba ma ke dauka daura su
ni kuma zan ce ko kuma akwai matan da suka bi da cancanta ba ai za a iya sa wata macen kuma
na matan ya ji yawa saboda na mata ba wai mukami ne a gwamnati ba hatta a manyan makarantu hatta waɗanda ake ba su mukamai na professors akwai waɗanda kai zaka ga ana ba su ne lalle sai an cika wannan 30% din
kaso 30
malaman su 30% din nan mata ne
bari mu koma wajen da ke tilbi
ake dauka na makarantu wani lokacin zaka ga ko an zo an ba da admission din sai a ce mata ne
bari mu
To
Ahmad bari mu koma wurin Dr. Tilde. Dr. kana jin maganganun da Ahmad yayi shin wannan maganganun da ya faɗa na maganan cancanta din nan ya fa kafe akan ta kana da wani abin ƙara mana haske akai? Alsa Dr. da jin mu.
Eh to. Yawa yana ji. Gaskiya ka ga dai idan fa za mu da gaskiya. Ka ga mun je mu makarantar boko. Kuma wallahi mun zauna da sannan kuma ni kamar cikin ajin ne mace ce ke zuwa na ɗaya
akwai zafa masu kai suna ja
za ta ce a nan a lokacin nan duke na ɗayanmu ita ce ta farko to ni abinda nake son in sake nunawa a nan shine akwai bambanci tsakanin mulki na zamanin da
na
yanzu mulkin da ake yi yanzu mulki na zamanin da idan ainihin aka ce namiji ne zai zama shugaba wannan dama haka mulki yake domin mulkiya ne amma mulki na yanzu mulki ne za ka ce kusan jekalayika shugaba an ta baibaye shi da dokoki da kuma kundin tsarin mulki wanda likita zai yi fida hanyar da zai biya yi fida haka nan shi ma gaba a wannan zamanin idan aka je shi ba kawai an ba shi wuta da nama ba ne ya kama ya yanka idan ya ga dama ya raya a'a ba mulkiya ba ne ba wani sarkin yanka ba ne a'a shugaba ne na demokratiya ita kuma demokratiya mulki ne na al'umma gaba ɗaya ake yin mulkin nan an tattaru an sa tsarin mulki a gaba wajen da tsarin mulki yake shugaba ka yi nan dole shugaba ya yi nan
nan da shi
kotu kotu za ta karkatar da shi ta dawo da shi inda aka tsaya
ko kuma a yi can gefe da shi
ka ga a kasance da yawa a yau ake da mutane waɗanda suke mulki da mulki saboda ba mulki bane saboda tsari mulki ne abu ne wanda an riga an shirya shi ni kawai za a yi
to
yana da kyau idan wannan maudu'i ya taso a duba wannan bambanci tsakanin mulki na wannan zamani da kuma mulki na wancan karni na biyar ko karni na shida
a wancan lokaci baya da ya wuce can da dan dadewa tun kafin wannan abun ma maganan da muka fara dinnan kai rubuce-rubuce a baya da dan dadewa ma wanda kai magana akan cewa ga yanda gudunmuwan mata da mukaman da suke iya yi a musulunci da irin mukaman da aka ba su wanda suka taka gudunmuwa me yasa a wancan lokacin kai dade da wannan tunanin na cewa mata suna da rawar da za su taka a cikin al'umma
wanda da kusan wajen shekara 17 kenan da dai wannan saboda na ga al'umman mu ana barin mata a baya duk da cewa akwai masu gudunmawa wanda suke bayarwa a gida a al'adance to amma idan akwai al'umma wacce za ta hana rabinta ko ma fiye da rabinta wato shigowa a dama da ita sannan ga wata kuma wacce ta bar tsaya shigo kowa da kowa ya kawo na gudunmawa tabbas al'umma wannan wacce ta baiwa kowa dama ya shigo ba da nasa gudunmawa ɗin za ta fi ci gaba irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda suka sa Turawa suke gaba da mu da sauran al'ummu ma banda Turawa yanzu Indiya da China duka sun zo suna ta shishige mu bayan da kuma suna bayan mu to dan ne saboda mun ga da fahimtar cewa zamani yana canzawa kuma dan adam yana canzawa da canzawan wannan zamani saboda al'adar sa tana canzawa
to kafin mu muku
duniya yake zaune a cikin ta tana buƙatar ta da yakin da idan yake canzawa ya tsiri wuri guda duniya ba za ta jira shi ba
in da ba ya jira
ko a tafi da kai
abaka ta sha to mun gode sosai da Dr. Ali Tilde bari mu je tunda lokaci ya tafi bari mu manta tambayi
Mala Ahmad kaga nan Amurka game da magana da kake cewa na wasu wurare ana ba mata su cika guraben da aka ware musu duk cewa ba su cancanta ba kaga nan Amurka akwai wani tsari da ake kira affirmative action wannan shine wani tsari ne da zai ba wa mutane dama wanda ba suka kaman bak Amurka bakake da ba su samu daman zuwa ga makaranta ba saboda walhalhalan da suka fuskanta to shine aka ware aka ware musu wani wannan kaman kaso na kara su shine nasu zo ku cika wannan da ka nuna musu bambanci su ma samu su samu damar su yi karatu
shi ma
baka ganin wannan shi ma daidai yake da abinda mata suke fuskanta da yawa zaka ga mata ba su samu daman su yi karatu
to wannan shi
da su kara musu karin gwiwa
Allah ya miki albarka.
Kana da sakan 30.
Abin da yake faruwa akwai abin da ake cewa mispriority. Wato ka bar abin da yake mai muhimmanci ka je kana dukan abin da ba shi da muhimmanci.
Kamar wanne an bar da kiyan da kikeki. To kamar wanne?
Mata abin da ya kamata a yi a Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka shine ku mata ku dinga kalle kuna neman damar a dinga ba ku dama kuna karatu kyauta. Gwamnati ta dinga sponsor din karatun mace ba sai ta biya kuɗin makaranta ba mata su koma makaranta ai ta ba su ilimi cancantar su ta kai su mukamai ba wai a yanzu ku fito kuna ta cewa a'a mu a bamu mukamai mu a bamu mukamai
wato in suka karatu suka kware ka yadda za su iya mukami kenan
a kai ta inda bata cancanta ba in an je an batta gure zai ta zama yar amcin shata ana amfani da ita ana yin wasu abubuwa na mulki abin da ake so za a yi a kaza
kamar yanzu to ga wata can an bata shugabanci bankin Najeriya babban bankin Najeriya me zaka ce akai a takaice
wannan matar da aka bata matar da aka dauko ta aka
sauran ka sakan goma
kusan rana daya gashi nan muna gani a cikin jarida rana daya akwai waɗanda sun cancanta mun ji tana da ilimi mun ji tana da mutamai
kun ji ka dan yi ayyuka
Malam Ahmad lokaci ya tafi muna godiya Ahmad da Dr. Abubakar Dr. Aliyu Tilda mun gode kai ma sosai da ka samu magana da bu a cikin shirin yau da gobe
ya ce fa ai tana da ilimi
gaskiya amma me yasa akwai wasu wanda suka cancanta
suka abada da
Maryam Bashir Bugaji
da Hafsat dan mai sor
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da engineer mu Nayo Sabasco Valerie sai wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook da Twitter wato Ibrahim Jermai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai gobe yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta